gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA African mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma 31 ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa asibiti bayan an fadi.
Wani ma zaka samu yayi kaman shekara 1 shekara 2 ga dan ku kwanan nan ba fi kwana 4 ba akwai mutumin da nashi ma ina kusan ya kai shekara 5 da bayan shi ya ansa.
Yake Amina tun san aksarin mutane idan sun fadi kuma basu ji alamun ciwo a jikinsu ba a wannan lokacin da suka fadi sai su yi watsi da duba lafiyar su. Yin hakan kuma zai iya haifar musu da babban matsala a gaba. Dan haka ne yau zamu gayyato likita domin mu ji illolin da ke tattare da yin haka. Sannan zamu bude layi domin ku kira ku yi tambaya ga likita akan wannan maudu'in. Lambar mu ita ce alamar tarawa 202 205 5 6 5 5.
Yanzu amma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san muhimmancin zuwa asibiti a duba ku a koda yaushe kuka fadi? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito daga Aliyu dan Hausa Gommaja, inda yake cewa gaskiya zuwa asibiti yana da matukar amfani saboda idan wani abu na damun ka sai ka dauki mataki.
Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Abubakar M Ahmed, inda yace domin sanin matsayinka a koda yaushe.
To sai Abdul Mutallib Mande Magarya, inda yake cewa gaskiya zuwa asibiti yana da amfani saboda idan ka ji ciwo kada ka raina raunin, akwai wata cuta da ke shigar ka sai likita ya maka allurar da ake kira da TTT. Allah ya sa mu dace. Yana nufin anti-tetanus haka ne. To wata rana in ka ji raunin ma in ka fadi zaka iya jin raunin da kake bukatar anti-tetanus. So yayi magana mai muhimmanci anan.
To sako kuma na gaba ya fito daga wurin Hassan Muhammad bin Nanci, Allah sana faɗi sunan daidai, inda yace haba yau da gobe ai muhimmancin zuwa asibiti baya kirguwa domin shine zai baka damar sanin halin da kake ciki.
To sai sakon Abubakar Kawo Girgir, inda yake cewa zuwa asibiti domin a duba mutum abu ne mai matukar muhimmanci domin ni ga nauni ba jiyau ba saboda satin da ya wuce na je asibiti domin a duba ni kuma aka duba ni aka tabbatar da ina da BP. Kaga da ban je ba da bazan san hakan ba. Haka ne to ina jin muta kaman ma sun dan karkata ko Amina ba su gane ba amma dai mu ci gaba da likita lalan shine dai
ai suna iya sai mana waya. To amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Sani Dahiru Tudun Iya, inda yace assalamu alaikum yau da gobe, hakika zuwa asibiti duba lafiyar mu na da matukar muhimmanci kuma da daman mutane suna kin yin haka.
To sai ansa na gaba inda ya fito daga Halima Adali Turo, inda ita kuma cewa tai kawai rigakafi. To tana nufin rigakafi yafi magani.
To ga wani nan mai sauraron mu Daula Muhammad Muhammad Mamman, inda yace salam yau da gobe, wai in na fadi kamar yaya kenan?
Sai Muhammad shi kika karanta haka ne. Sai Usman Ebello Bunkasa, inda yake Bunkari, Allah sana faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa a gaskiya ban sani ba amma muna jiran masana da za su yi mana ƙarin bayani game da wannan abu.
To amsa na gaba kuma da ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace eh to hakan na da muhimmanci sosai sai dai kuma ba kowa bane yake yin hakan domin matsalar mutanen mu basu cika zuwa asibiti ba sai cuta ta yi yawa
to sai Hamza Husaini cewa ya tabbas mun sani domin ko ciwon kai nayi ina zuwa asibiti ina jin Amina wa'annan basu masu sauraron basu gane inda muka nufa ba to yau muna magana ne akan faduwa saboda mutane zaki ga mutun ya fadi
amma
yawa akwai dan ruwa haka idan an goge waje ko an yi ruwan sama ma kana dan tafiya zaka iya zamewa akan siminti sai ka fadi to idan mutun ya fadi zaki ga baka je asibiti ba zaka iya samun wani rauni da zai maka illa daga nan gaba bari mu ci gaba da yi da karanto sakonnin ba Sai Alhaji Tasu Megoro Gulu inda yake cewa yau da gobe hakika zuwa asibiti yana da matukar muhimmanci domin sanin lafiyar mu.
To sakonmu na karshe kuma a yau ya fito daga wurin Muhammad Buhari Ismail inda yace a gaskiya yana da matukar muhimmanci a rayuwar mu. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku.
Dalla yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi
Farko dai idan mutum an kawo shi ya fadi ko ya samu matsala ko asjin haka sai mukan tambaye shi ina ne yake mai ciwo in ya ga mana to ta inda ya ga mana nan ne zamu duba mu gane menene in karaya ne in sajiyo kashi ne to lokacin da muka taba zamu gane to amma akwai kuma wani yanayi da ake samu wanda idan guri ya kumbura idan mutum ya zo dole sai mun daure shi ya samu kaman kwana biyu zuwa kusan nan hannun mai kan iya kai har mu taba mu ji menene a gurin karaya ne ko tsagewan kashi ne ko gocewa ne aka samu irin wayannan matsalolin dan kwanan nan ma akwai wani dan makaranta wanda ne mai gyara ya samu matsala ya fadi a hannun shi hannun ya samu matsala to ni da na duba da tsagewan kashi ne na gani to bayan na daure mishi an samu kwana biyu sai ya dawo ya ce mun zai koma makaranta yana so ya koma makaranta in kwance mishi shine sai na kwance mishi to batun na kwance mishi kuma ashe gurin ya tsage din ai ya kai kusa da ta yake nan sanda hannun shi ne to ta gurin ya tsin hannun shi ma akwai inda ya tsage wannan ba riga na yi tracing din gurin ba gaskiya to wannan dorin da nayi lokacin da na dora dama in mutun ya samu tsage ko kashi muka mai daurin karaya ne to batun na kwance mishi ya je gida washe gari da safe sai yazo ya same ni nuna min cewa hannun ya kumbura shine sai na ba shi shawara na ce to kaje asibiti kaje kai x-ray to batun ya je x-ray aka tabbatar mai da cewa akwai tsagewan kashi sannan daga can gurin kuma akwai ya tsage ya ma kusa ya kari kadan ya rage kari shine aka yi mai POP a asibitin batun an mai POP
irin dorin asibiti
yanzu dai yana nan dai yana samun sauki
to kukan sami kaman mutane wanda kila sun fadin ko basu zo da wuri ba haka wurin ku ko kuwa da sun fadin ne suke zuwa
akwai mukan samu wannan cases din mutun ya fadi wani ma zaka samu yayi kaman shekara ɗaya shekara biyu ga dan ku kwanan nan ba fi kwana hudu ba akwai mutumin da nashi ma ina kusan ya kai shekara biyar da bayan shi ya ansa ya fadi ne bayan yayi ƙara ya ansa to yana dai daddafawa dai haka ka ta kai ga ya kai level din da ba zai iya tashi da kanshi ba aka zo aka kira ni na je na duba watan na duba na ce eh gaskiya bayan ya goce to reki shi matsala na baya gaskiya ba kaman matsala bane na kashi haka ko a ce guyuwa hannu ko abun nan shi baya a lokacin da ka duba kaga abin da yake faruwa a gurin ko da ya dauki shekaru in Allah da inda an tsaya an yi aiki mai kyau an maida ma mutum to cikin lokaci kadan za ga ya samu sauki dan yanzu haka ma wannan bawan Allah yana tashi da kanshi yana tafiya kuma har sallah ma ya fara yanzu haka wanda yake kafin mai wannan aikin a kwance yake kawai baya iya komai
to ya kai hayyadari ya kai wajen wannan tsawon lokaci haka fiye da shekara ɗaya shekara biyu a wani lokaci
to gaskiya mutane ka san mutane wasu idan sun ji abu sun fadi guri ya kara haka misali ko sun ji guri na musu ciwo in ba har ya kai su ga kwanciya bane to ba sa zuwa su je neman magani ko da asibiti ko wurin masu dori irin maka ba sa zuwa sai in har abun yayi tsanani tukuna wani ko da gashi da kireke tashi da kireke abun ba zai taba daukar kan shi kai asibiti ba ko ai sa a nemo masu gyara su gyara mishi sai ci gaba da tafiya da wannan ciwon a jikin shi har sai ya kai shi ga kwanciya sannan ne za a fara neman mafita
Wato galibi da zaran mutum ya gade abin nan ba ya hana shi sakat bane yadda ba zai iya wasu abubuwa ba bai dama sai ga kaman duk kawai ba wani abin dama bane kenan.
Eh haka ne gaskiya. Ko lokacin damuna zaka ji lokaci haka kawai kafarka ta kama ciwo ka kasa tafiya to an samu matsala a gurin to mutane ba sa damuwa da irin wannan abin su je su nemi magani.
Wato irin shi ne ake cewa wai sanyi na tada tsohon targadi haka.
Wato irin shi ne. To kuma gaskiya sakaci ne na mutum. Lokacin da ka fadi ka buge ko ka fadi ka ji ciwo ya kamata ka je ko ka tafi asibiti ko ka zo gurin mu masu dori mu duba mu ga menene ya faru da kai. A san abin da za a yi. To amma lokacin da mutum ya ga cewa ya fadin gashi ya bugen fa yana jin zafin amma zai daure a haka wani lokaci in lokacin zafi ne haka cututtuka ciwuka irin wa'innan ba su cika tashi ba saboda jini yana yawo yanda ya kamata. Amma idan aka ce lokacin sanyi ko lokacin damuna an yi ruwa ka gari ya danyi sanyi to shine zaka ga wani yana cewa sanyin kashi ya kama shi to kuma duk yawanci ai ta ba mutum magungunan sanyi da sauransu zaka ga ba haka bane ba sanyi bane idan ka zo ka tuna mai wani in ya zo ake wannan lokacin da ya kasa tashi ko ya kasa abin nan aka kawo shi idan ka zo zaka yi mai tambayoyi in ka fara mai tambayoyi sannan sai fara ga ma lokaci kaza ai bayan shi yayi kaza ko ya fadi ya buge.
To yanzu kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Abdul Aziz Tanko daga jihar Texas a nan Amurka.
Dr. barka da shigowa wannan fili namu.
Yawa barka da yi sai dai na ƙara tana muku Dr. Abdul Aziz Bako.
Bako ka sa Tanko to a gafarce mu. Ina jin ni ce ko da nai saving number ina jin Tanko na rubuta. To a gafarce mu. To Dr. barka da shigowa. Yau muna magana ne akan faduwa saboda kaman kwanan nan shekar jiya abinda maudu'in mu na jiya to muna kallon wani bidiyo da wannan akan magana masu fama da nakasa sai muka ga labarin wani ya bada tarihin shi cewa tun yana dan shekaru 12 ya fadi to faduwan nan ya kai ga shi har yanzu yana kan wheelchair. To sai muka ga a'a yana da muhimmanci saboda mutane da yasan basu dauka faduwa da muhimmanci ba wanda kuma zai iya kawo musu babban matsala a rayuwarsu. To shine muke so a matsayinka na likita ka dan kara mana haske akan abubuwan da ya kamata mu yi da yayin an fadi da kuma abubuwan da faduwan ke iya haifarwa.
Wallahi da gaske. To kamar dai daga farko dai faduwa abubuwa da dama gaskiya suna iya janyo ta kuma abu ne kamar yadda kika faɗa mai matukar muhimmanci a duniya a halin yanzu a cikin abubuwan da suke janyo mutane suna rasa rayukansu ko kuma su samu nakasta dawwammiya a cikin jikinsu faduwa tana daga cikin wannan dalilai manya-manya. Ana kuma akwai abubuwa da dama da za su iya janyo mutum ya iya faduwa matakila mutum lafiyarsa kalau wari ne ba shi da kyau ko sansi ko tori da kwazazzabai da sauransu za su iya janyo mutum ya fadi. Akwai kuma masu cututtuka kaman wanda suke na balance problems irin kaman ciwo na kunne haka yana iya janyo mutum ya ringa yin jiri irin ciwon kunne wanda yake na can cikin kunne wanda ake kira ina iya janyo mutum ya ringa yin jiri kuma ya fadi. Masu diabetes suma da kuma masu musamman masu diabetes sukan samu jiri suma idan sun tashi wani lokacin sannan da kuma waɗanda suke shan magungunan hawan jini wata misali mutum ya sha da yawa ya janyo masa blood pressure din sai yayi ƙasa yayi low sosai to duka waɗannan dalilai ne waɗanda za su iya janyo mutum ya zama balance ɗinsa ya samu matsala saboda haka sai ya kasance yana da sauki ya fadi. Akwai kuma tsawon shekaru idan shekaru suka yi mutum yawa shi ma babban ma shi ne ma idan ana maganar faduwa magana a kan tsofaffi amma kowa za ta iya shafar shi. Yan a yara ne yara kananu musamman yan ƙasa da shekara ɗaya faduwa tana iya janyo musu babban illa musamman kuma yawanci sakaci ne na iyaye ko kuma wani zubin misali yaro ne aka fadi tare da shi da sauransu. Matsalolin da zai iya janyo masa shine watakila yaron ya fadi ya buge da ka idan ya buge da ka kuma sai ya kasance ya samu matsala ta kwakwalwa wanda yake zaki ga yaro ya taso ya kasa fara iya tafiya da wuri ya kasa iya zama da wuri da sauransu shi ma wannan yana iya janyo wannan ko kuma daga baya ya ringa yawan yin farfadiya haka shi ma wannan duka abubuwa ne waɗanda za su iya janyo wannan faduwar za ta iya janyowa. Abu na biyu kuma zai iya ji ciwo bai ji rauni misali yana ɗan ƙararrami ɗin tun a lokacin ba wanda ya ma kula da cewa ya ji raunin sannan kuma sai ya girma za a gano cewa watakila ƙashin ya goce ko wani abu sannan kuma a lokacin gyara zai iya ya ba da wahala.
To likita
kaman tsofaffi manyan mutane a manyan mutane shi kuma waɗanda suka kwana biyu a hukuncin da kinga shekaru suna ja kashi yana ƙara rage ƙarfi saboda dama kashin mutum yawanci idan wasu cells na jikin kashi ko wasu kwayoyin halittu na jikin kashi sun mutu ana dawo da wasu to idan mutum ya kai shekara 30 yawanci yanayin yanda yake mutuwa ya fi yawa saboda haka sai kashi ya fara rage kwari to musamman kuma a mata su ma waɗanda suke sun gama al'ada ta su to su wannan abun ma ya fi yawa kashi ya yi rage kwari saboda haka idan mutum ya faɗi a wannan lokacin yana saukin samun karaya ko kuma gocewar wani kashi haka da sauransu so waɗannan su ne illolin da za su iya faruwa kuma mutum ya kasance a wannan lokacin idan bai je asibiti ba bai kula ba sai abun kiga ya taso nan gaba abu kuma na gaba shi ne kaman kashin ma musamman idan aka yi maganar kashin baya kinga kashin baya kashi ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci tunda a cikinsa akwai abin da muke kira laka wannan lakar kuma a cikinta ne ake da jijiyoyin da suke bawa su yi ba da saƙo ga sauran ɓangarorin jiki na ƙasa banda ka su nuna musu cewa ku motsa saboda haka idan mutum aka samu matsala irin ta wannan ta zama matsalar kuma ta kai ta kawo za ta iya yi wa mutum har ya kai ga cewa baya iya motsa ɓangarorin jikinsa ko ƙafafuwansa ko kuma ya kasance da kyale yake motsa su ko hannayensa gaba ɗaya da ƙafafuwan ya kasance mutum ya samu matsalar abin da ake kira spinal cord injury mafi kyau shine mutum idan ya samu rauni irin wannan ya kokarta ya je asibiti musamman kuma kin ga idan an ji rauni mutum lokacin da mutum ya faɗi ya ji rauni shi ma abu ne mai muhimmanci ka je asibiti an ga raunin tunda muna da kasa ce a wurin mu yi wa mutum allurar ta tetanus wanda yake za ta kare shi daga kamuwa da tetanus to kin ga duka waɗannan illoli ne da gaba ɗaya dai faduwar da idan za ta iya janyowa mafi muhimmanci shine abubuwan da mutum zai iya ya kare kanshi daga irin wannan faduwar shine misali mutum idan yana da waɗancan rashin lafiyoyi da na faɗa ya kokari ya samu maganin su da kuma idan akwai buƙatar ya ringa amfani da kaman kara ko sanda haka ta da za ta taimaka masa wurin tafiya ya amfani da ita idan kuma misali mutum ya kasance yana da kaman tsufa shi ma zai iya amfani da waɗannan abubuwan idan kuma mutum ya samu matsalar ya riga ya faɗi ya kamata a je asibitin a duba saboda ita matsala ta faduwa musamman idan ta shafi baya watakila a lokacin dan kadan ne matsalar to amma idan ya kasance an bar su ta ci gaba da tafiya inflammation ko kuma ce ciwon a wurin ya ci gaba da karuwa so a hankali zai iya zuwa har ya hana su waɗannan jijiyoyin yin amfani ya hana su samun jini saboda haka sai su mutu idan kuma jijiya ta mutu har yanzu ba mu da magani a likitance wanda ake bayarwa ko kuma wani abu da za a yi wanda zai dawo da wannan jijiyar ta dawo ta ringa yin aiki a yanzu dai babu wannan ci gaban a likitanci to shi yasa yake da kyau matuƙa mutum idan ya ji rauni ya yi kokari idan ya samu ya faɗi ya yi kokari a je a duba shi ne bi ko da x-ray ne a yi masa a gani me ya sami jikinsa da sauransu.
To likita kada mu katse ka Amina ma na da tambaya amma kamun nan gashi mun samu wani kira daga masu sauraron mu maybe suna da wani tambaya da suke son su maka ga kira nan daga Taraba salamu alaikum
wa alaikum assalam
barka ka dai wake magana daga Taraba to ina jin wayan ya tsinke to Amina tambaye ki ga likita
tambaya dama da nake so na ma likita shine yakan jinkirta maganan yaro ma'ana idan yaro ya faɗi ka ce ƙasa da shekara ɗaya zai iya hana shi tafi magana da wuri
sosai ma kuwa duka duk wani abu wanda yake abin da yake sako ne na kwakwalwa duk zai iya hana shi idan abin ya zama wasu bai cika faruwa ba can sosai a bane yana daga cikin dalilan da za su iya janyo yaro ya samu shi wannan matsalar ta ko rashin tafiya ko rashin iya magana ko rashin watakila ma rashin ma kwakwalwa haka misali ta fahimtar abubuwa da sauransu duka waɗannan abubuwan zai iya janyowa.
To Amina za mu ƙara dawa garin ki kada mu cinye masu kati ga wani kira nan daga Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa muka samu daga Sokoto?
Kun samu Abdulkadir ne saukin hurumi da
to Abdulkadir ga likita ne yana sauraron ka.
To ina son ƙara sani kamar irin haka lokacin da ake samun yaro haka sai a ita kamar a goya ma karamar yarinya haka ta faɗi a cikin yaron ya zamba a ba ya gane shin ya jimu ko bai jimu ba shin shi ma kan irin wannan matsalar tana haifar da mana yaro irin wannan matsalolin da kuke bayani akan su yanzu.
kwarai da gaske, kamar yadda nake gani a baya, ya kamata lalle a ringa lura da yara musamman a wurin irin wannan goyo din. Yaro ya fado yana dan karami, saboda a lokacin kwakwalwarsa bata girma bane ba sosai, kuma kwakwalwa ita ce kula da dukkan wasu abubuwa da za mu tafiya, akwai sai ta tura sako za a yi magana gani da sauransu dukkanin su da ji ma wani zubin, sai ta tura sako din za a yi su. Saboda haka idan ya kasance wani bangare na kwakwalwa mai kula da irin wannan bangarorin, misali na magana da ko na tafiya ko kuma na motsi da hannu ko na motsi da kafa, shi ya shafi, shi ya samu matsala tun a wannan lokacin, yaro zai iya samun duka waɗannan matsalolin.
To, kamar dai ga wani waya yana shigo mana daga Sakkwaton. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Kabiru Geke daga Sakkwato.
To, sannu Malam Kabiru, akwai tambayan da kake da shi wa likita?
Dama ni da abin da nake so in tambaya, to likita ya riga ya danyi bayani, amma sai dai dan ƙarin bayanin da nake bukata a nan shine, kamar in mutum ya dan samu targadi, akwai lokacin da jini baya fitowa sai ya tsaya a cikin fatan mutum. To, wannan jinin wai aka ce wai yana iya kawo illa idan mutum bai yi sauri ya dauki mataki ba akai. Shi ne shi yasa nake so in dan samu dan ƙarin bayani ga shi likita, nagode.
Yawanci idan mutum ya samu irin wannan, ya ranta da bangaren da jinin ya tsaya, misali za ta iya yiwa jinin ya tsaya a wurin da yake akwai jijiya a wurin, so kaga idan ya danne jijiyar wurin zai hana jijiyoyin wurin samun jini, so kaga wannan illa ne sosai. Amma mafiya yawanci irin wannan abu na hematoma yawanci da kanta ma takan baje, amma idan ta kama kai asibiti a yanka a buɗa abin ya kai ya kawo ta gida da akwai secondary infection da ya faru a wurin, wannan abu ne mai, saboda haka likita dai shi ne zai fi gane a lokacin da ka je wurin wanda ya gani, shi zai fi gane ne abin da ya fi dacewa a yi a wurin. Shin a bar wurin ne zai baje da kanshi, ko kuma ya amfani da kamar yin aiki a cire shi wannan kwantaccen jinin da sauransu.
To, likita. In na ce likita, kamar yawanci tun da faduwa ana samun suka raya da abubuwa, wani karin bayani za ka kara ma masu sauraron mu akan yanda wasu suka fi daukan yin karayen maganin karayen gida da mahimmanci akan zuwa asibiti?
Gaskiya muna yin katotan kuskure a wurin idan mutum ya samu karaya a kai shi wurin masu gyaran karaya, musamman waɗanda ba su san yadda harkar karaya take ba. Abin da yake faruwa shi ne, duk yayin da mutum ya karye, akwai jini yana fitowa daga ɓangarori na jiki ya tattara a wurin. Shi yasa za ka ga lokacin da mutum ya karye kafar tana kumbura. To, wannan a lokacin nan da take kumbura, idan mutum aka ɗaure kafar ta mau, to zai kasance hanyoyin jini ba sa iya fita ta wannan, ba sa iya zuwa su shiga wannan sassan da aka tamki. Saboda haka zai kasance mutum wasikila kafarsa ta rufe ma a sanadiyar wannan. Mun sha samun irin wannan kesi din na mutum, an kai shi ya samu karaya, an kai shi wurin maganin gargajiya, san daure kafarsa ta mau a wannan daidai wannan lokacin, kuma an zo ya kasance ya samu matsala, musamman a kwana biyu na farko. Ba a so ya kasance an daure kafarsa ta mau, ko idan ka je asibiti abinda ake shi ne za a hana dai kafar motsi, za a saka mutum POP ya kasance an saka shi sako-sako ta yadda kafar mutum dai ba za ta motsi ba, dan kada wurin ya ƙara lalacewa, amma kuma ta tsaye da kafar, amma kuma bata daure kafar, an tsame ta kama yadda jini ba zai iya gudana ba a cikin kafar. Wannan shine babban matsalar da ya kamata a ce ko da su masu maganin gargajiyan a wayan masa da kai akan cewa ranar kun farko da na biyu bai kamata a ce suna daure kafar ta mau a lokacin da ya sami karaya ba.
Likita, kamun mu ci gaba, bari mu ansa wayar daga Niger, kada mu cinye mishi kati ya dade yana jira. Salamu alaikum, wake magana daga Niger?
Amma wala alaiya daga dogon ta ke jamhuriyar Niger.
To, barka da shigowa.
Abin da ta tambaya ina so kamar bisa ga wajen targadi da yake. To, ni na targadi to ina yaro karami, amma in lokacin da muna tafiya shi gudu shi a nan gara-gara. To, kamar wani matakin ne ya kamata doka da sukan shi likita, shi ne da kusa shi kara mai haske gare shi.
To, likita, gare ka.
To, matakin da za ka dauka a yi shi ne dai, ka ji asibiti a duba a yi mata, misali ko da a duba a gani a ga ko kashin ya goce ne, ko akwai gyaran da ya kamata a yi, watakila kashin yana nan a goce, ko kuma watakila akwai wani inflammation da yake, saboda akwai kananan ciwuka, raunuka da muke ji wanda yake idan muka ji sau sha magani a daidai wannan lokacin ba za su ci gaba da haɓaka ne, tunda ba a sha magani a nan su ba, so watakila za ta iya yiwa ko ana buƙatar a gyara maka wurin, ko kuma magani za a dora ka akai kawai wata kila kashin yana nan kawai da yiki wurin ne ya samu abin da muke kira inflammation ban san yadda zan fassara shi da amsa ba akwai area din wurin akwai wurin da take da wannan ciwon yana gudu yana nan a wurin saboda haka idan mutum ya sha magani ya iya yiwa ya tafi
to haka ne to likita Amina
ina so in san wato likita ka san a cikin mutanen da suka manyanta akan in saka fadi sai kaga kugu yakan dan kauce
kwarai
wanda ke haifar da
babban matsala Amina dan daga taka dan bar mu an saki ran Bauchi muna zuwa wa gare ki ga kira nan daga Bauchi likita wa ke magana assalamu alaikum
wa alaikum assalam ni ne Haruna Umar daga dan Bauchi har Bauchi
to barka mallam Haruna Umar ga likita ne yana sauraron ka
yawa idan na fadi ko da ban ji komai a jikina ba a lokacin akwai bukatar na je gurin likita dan bincikawa kana iya yiwuwa ya zama nayi rauni kuma amma ban wani abu ba
akwai dalilin da zai sa a ce wata ida za ta iya ka ji rauni a bangaren da yake saboda misali akwai za ka ga wani zubin an yi ko da hatsari ne misali akai watakila bangare na kayan ciki ya tabu shi wanda abin ya samu shi bai san yana ya wani abu ya same shi ba watakila sai daga baya zama kaga cewa watakila abin ya faru jini watakila yana tan yana ta gudana cikin sa kawai mutun ya yanke jiki ya fadi ya ga ganshi lafiya lawa amma kuma saboda haka yana dai da kyau gaskiya din idan mutun ya fadin ya je asibiti dan a ƙara duba ko da baka ji ciwo a daidai wannan lokacin ba ya kamata a ce ka dai je asibitin an bincika ka an gani cewa lafiya lau babu matsala mafiya yawanci wata kila zaka samu ta babu matsala amma zuwa asibitin ba zai maka illa ba sun dora ka yana da kyau a je asibiti
to ga wani kiran nan daga Mubi jihar Adamawa wa muka samu daga Mubi
kuna magana da Alhaji daga Mubi jihar Adamawa
to barka ga likita da yana sauraron ka
yau wacce Allah ni tambaya na a nan shine ya in mutum yana buga ball in ya fadi kaman irin ko so biyu so uku ya ci gaba da buga ball ya ya kamata ya je ga likita ko zai iya bari haka sai ya zauna haka sai
to faduwa gaskiya irin na ball ai wannan kaga faduwa ne wanda yake ana yawan samu amma dai duk inda dai ya kamata kai ne zaka auna a jikinka ka gani a cikin wannan kalar faduwar da ne faduwa ce ta regular faduwa ma'ana faduwa ce ta yau da gobe da kuma ya saba yi kuma faduwa ce wacce take ya kamata a ce likita ya duba ta to kaga idan kaga faduwar ta kai ta kawo ya kamata ka je asibitin ya gan likitan ya gan kai ya ga kana buƙatar wani taimako
to masha Allah nagode sosai daga ni ne Alhaji daga Mubi jihar Adamawa
okay to mun gode
to Amina tambaye ki ta ƙarshe da lokaci ya kusa halin shi
haka dama ina so in san ka san doctor wannan irin a samu kugu ya dan kauce din nan ana yawan samun shi ta wurin wanka
na'am
to akwai wani dabara da ko wani shawara da zaka iya ba ma mutanen da shekaru ya dan yi nisa da zasu iya yi in zasu yi wanka yanda ba za su fadi ba saboda tsantsi
to gaskiya abin da yake faruwa shine kamar a irin kasashen waje suna da kaman kujeru musamman wanda aka yi su saboda irin wannan wanka din ga musamman wadanda suka tsufa amma mu ba mu da irin wannan saboda haka zai kasance lalle sai abin da za a ba da shawara shine a kula sosai idan za a shiga toilet ya kasance babu ba a bar shi da sulbi ba din da yake da akwai ruwa misali a wanke ya kasance babu wani abin da yake zai sulbi ya mutum ya zane da sannan kuma idan mutum yana cikin wankan yana da kyau misali a ce idan a zauna mutum yake kinga faduwa za ta zama ba za ta yi za ta zai yi
to likita lokaci ya yi halin shi mun gode kwarai Allah ya saka da alheri
yawa to na gode ne assalamu alaikum
to wa alaikum assalam to godiya ta musamman ga Dr. Abdulaziz Subako kana mace tauko to a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da abokiyar aiki na
Amina Buhari Auna
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu wasan ko kuma ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share